Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60-25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 19 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, da farko ga kanin labarai.
An kwace wani jirgin ruwan Iran a Gibraltar saboda saba takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU da ya keto daga ruwan Gibraltar Lahadin nan, bayan da babban kotun kolin Birtaniya ta yi watsi da bukatar da Amurka ta gabatar na mika jirgin ruwan da ake zargi da niyyar isar da danyen mai ga Syria. Shugaban Afghanistan ya rantse sai ya kawar da dukkan hanyoyin tsaro na daular Islama. Wani janar ɗin soji da Majalisar Ɗinkin Duniya ke zargi da aikata laifukan yaƙi, shugaban ƙasar Sri Lanka ya naɗa shi hafsan hafsoshi sojan ƙasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a yau shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci babban taron bita ga sababbin ministoci da manyan ƙusoshin gwamnati da kuma ƙwararru a fanni daban-daban. Sannan za ku ji sharhi akan wannan taron bitar da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta. Bayan nan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun shirya muhawara domin tattauna matsalolin 'yanci ranar Afrika a ƙasar Libya. Sannan za ku ji shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. An kwace wani jirgin ruwan Iran a Gibraltar saboda saba takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU da ya keto daga ruwan Gibraltar Lahadin nan, bayan da babban kotun kolin Birtaniya ta yi watsi da bukatar da Amurka ta gabatar na mika jirgin ruwan da ake zargi da niyyar isar da danyen mai ga Syria. Bayanin kulla zirga-zirgar jiragen ruwan ya nuna alama yau Litinin cewar tankan da aka saura sunanta daga Greece 1 zuwa Adrian Dalia 1 tana kuma kan zuwa tashar jiragen ruwa a Greece, ko da yake jami'ai ba su tabbatar da wurin ba. Gwamnatin Gibraltar ta ce ta samu bukata daga Amurka ranar Asabar na neman dakatar da jirgin dakon mai daga barin ruwan Gibraltar, inda ya kwashi kwanaki 46 yana tafiya da gangar mai miliyan 2.1. Sanarwar ta ce hukumomi ba su iya samun umarnin kotun koli ta bayar da wannan taimakon da aka nema ba. Kotun kolin kasar Gibraltar ta ki amincewa da bukatar da Amurka take nema ta rike jirgin Alhamis din nan da ta gabata. Prime Minister yankin Fabian Picardo ya ce Iran ta ba da tabbacin cewa man ba zai je Syria ba, wurin da takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU ta haramta wa gwamnatin Bashar al-Assad. Shugaban Afghanistan ya rantse sai ya kawar da dukkan hanyoyin tsaro na daular Islama. Kalamin Ashraf Ghani kenan a yau Litinin a ranar bikin samun 'yancin kai na Afghanistan, kuma ya zo ne yayin da kasar kudancin Asia ke ci gaba da murmurewa sakamakon girgizan wani bom a wani bikin aure da aka yi a yammacin Asabar wanda ya kashe akalla mutane 63, ciki har da yara ƙanana da kuma raunata 183. Kungiyar Islamic Liberation Afghanistan ta dauki alhakin kai harin a Kabul. Shugaba Ghani ya ce duk da haka cewa dole ne kungiyar Taliban ta dauki alhakin wannan mummunan harin saboda hare-haren ta'addanci da kungiyar Taliban take ta yi shekaru da dama kan makarantu, masallatai da sauran wuraren taruwar jama'a. Sun kirkiro wani dandali na 'yan ta'adda don su soma kai munanan hare-hare. Kungiyar Taliban ta yi Allah wadai da harin. Mai magana da yawun kungiyar tawayen ya ce irin wannan kisan gilla da ake yi wa fararen hula da suka hada da mata da yara haramun ne kuma ba su da wani dalili. Harin dai shine mafi muni da aka kaiwa fararen hula na Afghanistan a shekarun baya-bayan nan. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani janar ɗin soji da Majalisar Ɗinkin Duniya ke zargi da aikata laifukan yaƙi, shugaban ƙasar Sri Lanka ya naɗa shi hafsan hafsoshin sojin ƙasar duk kuwa da damuwa da ake da ita kan take haƙƙin bil'adama. Major General Shivendra Silva, mai shekaru 55, an ƙara mishi muƙami zuwa mataki na biyu a rundunar sojin ƙasar a watan Janairu kafin mayar da shi shugaban sojin Sri Lanka da shugaban ƙasa Maithripala Sirisena ya yi. Janar ɗin sojin wanda ya jagoranci yaƙin basasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta zarge shi da laifukan yaƙi lokacin tashin hankali da 'yan awarin Tamil. Dakarun Sri Lanka sun murƙushe 'yan awarin a shekarar 2009 wanda hakan ya kawo ƙarshen yaƙin da ya kwashe shekaru 37 wanda ya kashe mutane 100,000. Kwamitin rundunar sojin wucin gadi na Sudan da jami'un adawa sun sanya hannu kan wata yarjejeniya ta siyasa a ƙarshen mako bayan zanga-zangar da aka shafe watanni ana yi, ko da yake yawa daga cikin masu zanga-zangar suna ɗan shakkan sasantawa da aka yi a yarjejeniyar da aka yi na bubukuwa a birnin bayan sa hannun a yarjejeniyar. Sa hannun kan yarjejeniyar siyasa ta Sudan a ƙarshen makon ta haɗa da kiɗa da rairayi.
I'm so happy I can't express it. A new Sudan will be built. It's really a beautiful thing. Our lives are going to be changed.
Ina matakar farin ciki, bazan iya bayyana farin ciki na ba. Za a gina sabuwar Sudan. Hakika abu ne mai kyau. Rayuwar mu za ta canza. An wani ana bukukuwa duk da yake sanya hannu dai bai dauki lokaci ba. Daga cikin waɗanda suka halarci bikin akwai dubban mutane da suka yi tafiya kilomita 300 daga Atbara, wanda shine birni na farko da ya fara zanga-zangar neman hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir. Dubban-dubbatan masu zanga-zangar nuna adawa da demokradiyya sun yi ta bin titi cikin lumana a titin Hong Kong jiya Lahadi, mako na 11 a jere a cikin zanga-zangar adawa da gwamnati. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam wacce ke haifar da zanga-zangar Hong Kong duk tsawon bazara ce ta yi kira a gudanar da zanga-zangar lumana mai ma'ana a ranar Lahadi. A zanga-zangar jabirin Lahadi, ƙasar Canada ta fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ƙungiyar tarayyar Turai tana kare na ta kare haƙƙoƙin bil'adama da ya haɗa da 'yancin gudanar da taro ga 'yan asalin Hong Kong.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Yau ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci babban taron bita ga sababbin ministoci da manyan ƙusoshin gwamnati da kuma ƙwararru a fanni daban-daban. A jawabin shugaban ƙasar ya jawo hankalin sababbin ministocin ga ƙara jan ɗamara wurin cimma burin gwamnati gurin samar da tsaro, aikin yi da farfaɗo da tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Daga fadar gwamnati daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Da yake buɗe taron a jawabin da Shugaba Muhammadu Buhari ya nuna muhimmancin haɗin kai da kuma tabbatar da an bi a ƙibla mai kyau wurin samun nasarar gwamnati domin haƙƙi ne na jama'a kuma waɗannan ministoci da za a rantsar ranar Laraba mai zuwa. Shugaba Buhari ya ce lalle suna da muhimmiyar rawa da za su taka domin tabbatar da nasarar gwamnati, kuma aikinsu aiki ne wanda kundin tsarin mulki na Najeriya ya faɗa ko ya ambata. To za su riƙa ba Shugaba Muhammadu Buhari shawara da goyon baya wurin aiwatar da manufofi na gwamnati da kuma tabbatar da cewa sun aje sirrin gwamnati a matsayin sirri ne, ko da ra'ayi ya bambanta a lokacin da majalisar take ɗauka wata shawara domin tabbatar da an samu haɗin kai da kuma daidaito akan manufa na tabbatar da nasarar gwamnati baki ɗaya. Ayyukan da Shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin za ta mai da hankali a kai suna nan dai kamar yadda yake a wa'adinsa na farko, inda yake cewar za a ƙara yaƙi da cin hanci rashawa, a tabbatar da an samar da tsaro, sannan a samar da ayyukan yi ga al'ummar Najeriya da kuma bunƙasa tattalin arziki. Ƙwararru a fannoni daban-daban za su haɗu su haɗa ra'ayi da manufofi ko musayan yawo da mayaman jami'an gwamnati da ke halarta wannan taro domin tabbatar da an yi wa ministocin bita da kuma azasu akan turba mai kyau wadda za ta kai ga samun nasarori akan ayyukan da gwamnati ta sa a gaba. Ga babban sakatare na tarayyar Najeriya Mr. Boss Mustapha yana mun ƙarin haske dangane da irin manufofi ko bayanai da shugaba Muhammadu Buhari ya yi domin samun nasarar ayyukan gwamnati.
Kai kaga ko a cikin jawabin buɗe taron da nayi na yi magana akan cewa ajandan mu guda ɗaya ne a wannan gwamnatin shine za mu bi vision da ajandan President Muhammadu Buhari. Duk alƙawarin da ya ma mutanen ƙasar nan ya zama wajibi a gare mu. Mu da ya kira mu zo mu taya shi because ba mu muka ci zabe ba, shi ya ci zabe, an kira mu gaya ne kawai. Mun zo gayan kuma ya zama wajibi da a gare mu tabbatar mun dauki matakai daban-daban a samu biyan bukata ya samu ya cikawa mutanen kasar nan a kawalan da ya masu.
Akwai maganar samar da ayyukan yi, yaƙi da cin hanci da rashawa, samar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki shine yace har yanzu manufofin da gwamnatin za ta sa a gaba kenan. Ta ina kake ganin wannan taron da kuma aikin ministocin nan zai taimaka a samu nasarar wannan buri nasa?
Ka ji jawabin da aka yi. Vice President ya yi magana musamman akan economy, shi National Security Advisor kuma ya zo ya yi magana akan tsaron kasa. Professor Adekunle Femi Adekunle member na Presidential Advisory Committee on Anti-Corruption ya zo ya yi magana akan matakai wanda aka ɗauka daga baya da waɗanda za a ɗauka daga gaba don a tabbatar waɗannan abubuwa guda uku nan, anti-corruption, securing the nation da diversify economy, an yi aiki akan su. Ina so in ɗauka maka alkawali kuma na tabbatar da biyan president nake magana ba zai ja da baya akan waɗannan abubuwa guda uku ba. Duk matakin da ya kamata a ɗauka don a samu nasarar su za a ɗauka.
Sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Mr. Boss Mustapha yana mun ƙarin haske dangane da jawabai da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kuma alƙibla da gwamnatin za ta ɗaura a kai domin samun nasara da kyautata al'umma da kuma rayuwar jama'ar ƙasa. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga bayanin mai sharhi akan lamura Ishaya Bajama a tattaunawarsu da abokiyar aikin mu Grace Abdu.
Shirin Chris Kansa a cikin taro na shirin ma'aikata a mai ministoci domin aikin kyakkyawan mataki ne. Amma kamar yadda duniya ta sani yin aikin retreat ana barin inda ake ne a keɓe yadda za a sami natsuwa, yadda za a sami tattara hankali domin a sami fahimtar abin da ke ake nufin a koya ko a koyar a cikin wannan yanayi. So normally ana buƙatar kyakkyawan cewa saboda kada abubuwa su dinga ɗaukan hankalin su waɗanda ake so su sami wannan kyakkyawan lokaci na shirya su domin aiki.
To daga cikin batutuwan da shi shugaba Muhammadu Buhari ya taɓo a jawabinsa na buɗe wannan taro na kwanaki biyu na sanin makaman aiki, ya ƙarfafa su ministocin nan su rika tuntuɓa juna, suna cuɗanya da juna, suna ma juna bayanai don kowa ya san inda kowa ya nufa. Kana ganin wannan zai taimaka wajen samun ingancin aiki?
Wato shi shugaba da juna yana da muhimmanci, amma shi shugabanci da za a ba su yanda zai sa su yi hakan shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Yanzu ma iya shugaba da juna suna tabbatar da juna abin da ke akwai, amma an ba ba su shugabanci da zai yi dinga tabbatar musu suna tafiya tare kuma akwai kyakkyawan mu'amala da kuma sadarwa tsakanin ma'aikata zuwa ma'aikata, sun da duk manufofin ne ya jama'a ake sa a aiki. Jama'a kuma ba ma'aikata suka sani da aiki ne su gani a zahiri. In ana aikin ana zancen aikin gona ya shafi ruwa, ya shafi kasuwanci, ya shafi technology, ya shafi abubuwa da yawa. To in ba sadarwa tsakanin waɗanda suke kula da waɗannan ma'aikatu su gane cewa aikin su bai fara da su ko da su zai kare ba don ya shafi sauran sassa, wannan kan zai taimaka gaya kuma gane cewa ba wai dama ne na titi ta kai ba. Duka abin da ake so shi ne a yi jama'a aiki, kuma a yi jama'a su yi alƙalan aikin nan ba wai su aiki su da su suke faɗa wa jama'a su yi kyakkyawan aiki ba.
Ishaya Bajama kenan mai sharhi akan lamura. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka shirya muhawara domin tattauna matsalolin 'yanci rani a Afirka. 'Yanci ranin Afirka a Libya, sakamakon lura da yadda batun 'yancin ɗan adam ke ƙara taɓarɓarewa sakamakon faɗa da ake gabzawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Suleiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tunikin baki a matsayin bayu ko jefa 'yanci rani a kurkuku ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili ba, har ma da karkashe waɗanda aka yi katarin ƙarar kwana, na daga cikin matsalolin da 'yanci ranin Afirka ke fuskanta a Libya, duk kuwa da cewa ƙasar ta rattaba hannu a kan dukkan yarjejeniyoyin mutunta haƙƙin ɗan adam. Sabili kenan ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Alternative Espace Citoyen suka shirya wannan muhawara domin neman mafita. Sanusi Muhammad na MPCR na daga cikin waɗanda ke bin diddigin abubuwan da ke faruwa a Libya.
Hari da General Haftar yake kaiwa, mutum 460 suka rasa rayukansu, mafi yawa mata da yara Afirkawa, wanda wasu kuma yau ana misalin mutum wajen 400 ne suke nan cikin Libya, wanda aka yi garkuwa domin a samu kuɗi.
Rashin biyan ma'aikata 'yanci rani haƙƙinsu wani abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya, in ji wannan ganau.
My name is Samira from Nigeria. I went to Libya 2014.
Sunana Samira, ni 'yar Najeriya ce. Na je Libya neman kuɗi a shekarar 2014. Sai dai wani abin da ke cinye wa baki tuwo a ƙwarya shi ne, sai ka shafa watanni kana aikatau. Daga bisani ubangidanka ya tada rigima ya ce ba zai biya ka ba, saboda yana ganin kai ba ɗan ƙasar ba ne, ba ka da gata. Halin da ake ciki a ƙasar Libya wani abu ne da alamu ke nunin ya sha gaban jami'an diplomasiya da kansu.
Za ka zo ka iske yanzu mutum 700 mutum 1000 a gidajen kansu. In ba ka da kuɗi ba a hadda, za ka iya ka zama wanda ake cima kamu na banza wata 7 kuma za ka iya shekara ma. In kana da ɗan uwa za ka yi mishi magana ne da wannan ma'aikatan na cikin ambasado wanda suke tura a gidajen kasu a jancin su, wanda suke tura mutum ɗaya ne talula. Idan ya zo maka zai ce maka Nijar ba ta san da kai ba, ambasado ba ruwanta da kai. In kana da ɗan uwa ko in kana da wani abun da za ka yi ka faɗi.
Daraktan ma'aikatar hulɗa da jama'a a ofishin jakadancin Libya a Nijar, Bisam Auran, wanne ya halarci wannan muhawara, ya jaddada aniyar isar da sako zuwa gaba, kuma a cewarsa hukumomin ƙasarsa za su yi wani abu akai domin magance wannan matsala ta cin zarafin 'yan Afirka. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Nijar, wato CNDH, da ke jagorancin wannan yunƙuri na jami'an fafutuka, ta sha alwashin tuntuɓar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ECOWAS, IOMOA da AU domin duba hanyoyin da za a ɓullo wannan al'amari, in ji wani kwamishinanta Isa Tahiru.
Muna da alaƙa da ƙungiyoyi irin wanganamu na ƙasashen Afirka, na CDAO, na Region Sahel, na Afirka ma duk. Muna ƙoƙarin mu ja hankalinsu mu samu hanyar da za mu bi tare don abin ya in jama'a ne, don sai an shawara da jama'a dole.
Ƙungiyar EU na daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a abubuwan da ke faruwa da 'yan Afirka a Libya, kasancewarsa yanayin da ke datsewa 'yanci rani hanyar ƙetarawa zuwa Turai. Saboda haka aka gayyato wakilanta a wurin wannan muhawara da ta samu halartar hukumar kula da 'yanci rani, wato OIM, yayin da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta yi nasam a wannan haɗuwa ta neman mafita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah
a gaida Suleiman Muni Barma. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mai yana cewa karfe 11 da minti 19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam,
can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a makon da ya gabata mun fara shirin ne da jin wasu kaɗan daga cikin matsaloli da al'umma kan shiga a sanadiyar rashin ingantaccen ilimi. A yau za mu ɗaura daga inda Dr. Abdullahi Yalwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tatare Ali da ke jihar Bauchi ke muna bayani akan matsaloli da dalibai kan fuskanta bayan kammala karatun jami'a.
Mai ilimi ya san martaba.
Waɗanda suka yi jami'a sukan zama bayan sun kammala su kansu matsala ne ga karan kansu, balle a tsammanci za su zama majingina ga wasu. Su jami'o'in kullun suna cikin kuka na babu kaza, babu kaza, babu kaza, suna neman kaza, yau yajin aiki, gobe ana neman kuɗaɗe a wurin gwamnati domin a tafiyar da su ba tare da jama'a sun ga a sahirance irin tallafi, irin agaji, irin magani da suke samarwa na cututtukan da suke damun al'umman da suke kewaye da su ba. To wannan ya kasance abin tambaya matuƙa, kuma a ƙoƙarin ansa irin wannan tambayoyi masana harkan ilimi sun yi nazari, sun fito da bayanai kala-kala. Na ɗaya, akwai batu da yake da nasaba da shi manhajan karatu na jami'o'inmu wadda ana ganin bai daidai da irin matsalolinmu ba. Ana ganinsa a matsayin manhaja da turawan mulkin mallaka suka gadar mana na neman a haifar da bambance-bambance tsakanin al'umma, yadda za a zo ka yi karatu da zai sanya maka girman kai da jin kai wane ne alhalin baka da komai da za ka yi wa jama'a. Shikenan an samar da wani bakin bature a cikin bakake, dole da ƙarfi da yaji shi yana ganin wa'ancan bayinsa ne kamar yadda suka yi ta bautar da mu. Muka ɗauki shi wannan yare na harshen Turanci a matsayin wanda dube iya shi ba kamar shi wani mutum ne da bai isa ba, shi ba kowa ba ne. Kuma Turanci yare ne kamar yadda Angasanci, Sayanci, Ibaranci ko Hausa yake, don haka ba wani abu ne muhimmi ba. Wasu ƙasashe da har an yi musu mulkin mallaka sun jingina yaren Turanci a gefe, sun ɗauki wasu yarurruka da suka ga yafi musu sauƙi. Akwai ƙasashen da suna Turancin amma an amince kuma a yi wani yare wanda ba Turancin ba, abinda suke cewa official language da national language.
Kaman harshen tafi, wato aka fi amfani da shi kenan a ƙasar.
Yawwa, idan ka duba ƙasashen gabashin Afirka yawanci suna amfani da yaren nan da ake cewa Swahili, har da cewa mafi akasarinsu Turawa ne na Ingilishi suka raine su. Ana Ingilishin amma ba a bashi muhimmanci, kuma ana wannan yare a dukkan matakai na karatu, sai yana sauwaƙa ma yara fahimtar karatu da saurin ganewa da kuma kasantuwan cewa abinda suka karanta ana misali ne da hidima na rayuwansu da yadda zai kasance ya tasirantu wajen taimaka musu. Don haka mu yanzu yawanci misalan da za mu yi kullum misalai ne da ƙasashen Turai da ƙasashen waje, saboda karatun muna yinsa ne da harshensu kawai. Na ji gawa ne, shikenan sai in ci gaba da koya ma yara haka. Sai su ƙare iyakan abin da suka iya shi ne in sun haddace wannan su maimaita shi, amma wato bayi da abin da muke cewa practical implication, wato bayi sarrafuwa a cikin rayuwansu ya yi tasiri. Sannan duk wanda aka ce yau ya gama jami'a, ya yi bautan ƙasa, ko kuma bai samu damar yi ba don shekaru, sai ya riƙa jin kansa shi wane ne ya fi ƙarfin ya yi kaza. Maimakon a ce idan ka yi karatu a ɓangaren muƙaddara, abinda muke cewa building technology, wato gine-gine, kamata ya a same ka kuma kana ƙoƙarin tattaran mason laborori masu gini, kana gwamutsansu, kana shiga cikinsu, kana ƙoƙarin ka gwada musu wasu dabarbaru na zamani cikin sauƙi, yadda za a yi ingantattun gine-gine. Sai ya zamana kai ka koma kana neman inda za ka zana ne a AC, a yi ta Turanci, mutane kuma su je su yi ta ginin da ba daidai ba, kai ga wanda ka karanta. Sai kusan duk wanda ya yi karatu a jami'a a Najeriya, sai ka ga mutum ya karanta abinda ake cewa mechanical engineering, amma yana neman wani makaniki a gefen hanya da bai taba zuwa jami'a ba, ya wanke masa plug din mota ko wani abu, in ka matsa masa sai ya gaya maka shi ba technician bane, wato shi ba mai sana'an hannu bane, shi babban engineer ne, bi ma'ana an sa masa girman kai. In ka tafi kasan Turai ka samu irin wa'annan, sai ka je engineer na gidan gona, sai ka je ka same shi kusan a cikin gidan gona yake rayuwarsa da fatanyansa da ko wani injin nomansa ko wani abu, sai ka nemi ka gane waye labura, waye engineer a wurin, saboda yana neman, yana shauƙin a amfani da iliminsa da abin da ya sani ya yi shi don ya amfanar da mutane ba wani girman kai. To akwai wannan matsala na manhaja kamar yadda na yi shimfiɗa da kuma misalan da na bayar. Akwai matsala na kayan koyaswa da akwai matsala na yanayi na koyaswa.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirinmu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Husaini Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam a jihar Bauchi. Suka ce fata na gari Lamiri game da amincewa da kafa gwamnatin haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji a ƙasar Sudan, wanda ake bikin rantsarwa yau Litinin. Muna addu'a Allah ya sa hakan ya zama alheri wa ƙasar Sudan wajen zaman samun lafiya da kuma ci gaba mai amfani. Daga nan sai sakon da ya fito daga Murtala Bala Harka Duhumi ya ce, salam muryar Amurka, mu dai kiranmu a yau shi ne ya kamata dai kasashenmu na Afirka su ɗauki koyin darussa sosai daga Sudan, ganin cewa ɓangarori biyu sun rattaba hannu don ci gaba da tafiyar da ragamar mulkin ƙasar. Allah ya sa an yi sa'a, kuma muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankinmu na Afirka da duniya baki ɗaya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa daga Hassan Dogon Faci da Alhaji Hamza Abubakar. Suka ce jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin da ya kai ziyarar jajantawa ga mutanen batsari a kan harharen da 'yan bindiga suke kaiwa, babu shakka jawabin ya kwantar mana da hankali sosai. Sai dai muna murna bako ya tafi, ashe bako bai nisa ba, domin babu ranar da za ta waye ba a ji an kai hari ba. Ya Allah, mun kawo kokanmu gare ka, yayi mana wannan masifa. Amin. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Mun gode, mu huta lafiya.
A gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
Ce wani jirgin ruwan Iran a Gibraltar saboda sabata kungumin kungiyar tarayyar Turai ta EU da ya keto daga ruwan Gibraltar Lahadin nan, bayan da babban kotun kolin Birtaniya ta yi watsi da bukatar da Amurka ke gabata na mika jirgin ruwan da ake zargi da niyyar isar da danyen mai ga Syria. Bayanan kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna alama a yau Litinin cewar tankan da aka saura sunanta daga Greece 1 zuwa Adrian Darya 1 tana kuma kan zuwa tashar jiragen ruwa a Greece, ko da yake jami'ai ba su tabbatar da wurin ba. Shugaban Afghanistan ya rantse sai ya kawar da dukkan hanyoyin tsaro na daular Islama. Kalamin Ashraf Ghani kenan a yau Litinin a ranar bikin samun 'yancin kai na Afghanistan, kuma ya zo ne yayin da kasar kudancin Asia ke ci gaba da murmurewa sakamakon girgizan wani bom a wani bikin aure da aka yi a yammacin Asabar wanda ya kashe akalla mutane 63, ciki har da yara ƙanana da kuma raunata 183. Kungiyar Islamic Liberation Afghanistan ta dauki alhakin kai a Kabul. Shugaba Ghani ya ce duk da haka cewa dole ne kungiyar Taliban ta dauki alhakin wannan mummunan harin saboda hare-haren ta'addanci da kungiyar Taliban take ta yi shekaru da dama kan makarantu, masallatai da sauran wuraren turawar jama'a. Sun kirkiro wani dalilin da 'yan ta'adda don su soma kai munanan hare-hare.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. A yau muna so mu ji ra'ayinku a kan me kuke son gani ko me kuke sa ran gani daga sababbin majalisar ministoci da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkinsa na biyu. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Alsantos ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Sai ku dakaci shirin yau da gobe.